就是那咱们有人搞风景，而且四川人什么搞风景，山东都搞风景，人家把这个地方，你那把这个是搞风景，搞发的这个可能，你说，你看从那个那底下，俺给你过的大会堂，我去嘛，那个我在这里嘛。
看那边现在台湾的毛孔，那可算是市里那边，而且看来他都不比那市里的好，那怕他俺这个是看拉米拉皮啊，俺我那嘛他。Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi, shiri ɗaya tilo da ke ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace dimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu.
Mata kuna kokari, yau ina ce da ku mutu da.
Yamma muna tare da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata, wata mace ƴar arewacin Najeriya da ta fice a sana'a da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji ƙunshin aldishir da take tafi da shi ga mata a Najeriya. Za mu kuma nazarci neman aure da yadda rashin kyakkyawan bincike ke kawo cikas a waɗansu lokutan ma har ya zama sanadin mutuwar auren. Ku biyo mu domin ji ya fi sako.
Na martaba suna girmama suna naukata ku mata, Allah ya sa muku albarka.
Kuma kuma dora a inda muka tsaya a hiranmu da kallabin mu ta mako, Linda Umaru, wata mace ƴar arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da haska fitila kan wata al'ada da aka gada kaka da kakanni da zamani ya sa aka yi watsi da ita. Al'adar da waɗanda suka manyanta suka ce tana taimakawa a zaman aure, wato binciken asali da kuma halin gidan da saurayi ko kuma budurwa ta fito kafin a kai ga aure. Ga abin da manazarta ke cewa akan wannan batu.
Sunana Husaina Muhammad na ce wanda aka fi sani da Voice of Now. Abinda mu mata muke dubawa, most of us wannan zamanin abinda muke dubawa shi ne na farko ya wankan gari irin yadda yake shigan shi da komai da komai. Na biyu kuma sai mu fara dubawa to shi daga wani gida ya fito, wani irin mota yake hawa, yana da kuɗin ma da ina ce yau ya siyan mun abu zai siyan mun
kuma zai ci shawarma.
Ko kuma ina ce yau anko zamu je zai yi mun. So most of the time gaskiya abinda mu mata muke dubawa ke ne kafin mu fara aminta. Wasu kuma za su je social media mu tayin su kalla hotunan su su duba su gani a wannan ai ya iya wanka irin su nake so irin haka haka.
Hajjo duka al'ada ku iyaye me kuke ganin ya kamata a ce an dora akai, me ya kamata a ce an dora matashi akan abin da ya kamata ya hango ya sanga kafin ya kai ga auren wanci ko ya kawo maganar shi gidan iyayen shi, me ake dubawa a maganar bincike kafin aure?
Wato wa'annan yaran nan da suka zama magana na ɗan Italiya a raina na ce yara manyan gobe to yake da an raya mana
to amin amin.
To game da maganar jawo hankalin matasa da zani game da zaɓin wa'anda za su aura maza da matan, to zan yi magana yana da gefe biyu amma zan yi magana ne akan inda al'adar mu ya zauna, hanyoyin da ya kamata su bi zaɓi wannan abu. To ya kamata a ce matasan mu musamman maza, tunda dole mu fara da maza din ne saboda su suke hango abin da za su aura da mafi yawanci har su ce suna so da wuya ki gama da tayar hango na miji ta ce baba a je gidan wani ta ce ina son shi, to ba su fashe ka zan fara da maza. Wato ana son farko abin da ya kamata dan namiji ya duba da maza al'amarin ya mashi gidan su to da gida ta fito. To kin ga yanzu an ce yarinya ta fito a babban gida, a da mu yadda muka fito a babban gida fassarar shi ya juya babban gidan ya koma wani wuri. Abin da ake nufi da babban gida shi ne gidan mutunci. Mutunci an ce gidan manyan mutane aka gani mu aure, iyayen suna da mutunci, suna da kamala sannan kuma a garin ba a taba jin wannan gida da wani abokin ya nau'in abokin ya bana rayuwa to mu a da har mutu zuwa yanzu abin da ake kira kenan babban gida to amma matasan yanzu tunanin su ya riga ya ji babban gida shine masu babban gida masu babban gini babban mota babban kudi da dai sauransu to gaskiya
gidan masu kudi dai a take
gidan masu kudi dan masu kudi
haka
to gaskiya abin da nake jawo haka da matasan game da al'amarin gyaran ake zaɓin aure din nan da abubuwan nan da suke hangowa waɗanda suka lissafa a baya sai suka bi mutunci da tarbiyya mutunci da tarbiyya zai ba su wannan daga lokacin
hanya hajjia kina zan mu suna cewa su ba zan mu wata za ta zama mutunci da
tarbiyya ka nemo sai gidan mutunci kar gidan tarbiyya ne rubon addini kana kana rubon addini ai gurin Allah ake ma azzaki azzaki nan da kake hangowa wa'ancin iyayen su da dinin ne wato sun riga suna da gida kuma da shi
haka
to ba mamaki bisa yadda Allah in ka faro da ita da wannan ɗan kana da ne ka auro ba mamaki ku ne za ku furo da naku azzaki har ku amfani iyayen ku to kin ga da nan kin ga magana kudi zai zo magana aiki din zai zo maka ke hatta kyau da samari matasa ke dubo wasu kusan faran mace idan namiji fa ya aure mace shi yake mai da take kyawa shi ke mai da tunani ta yaya
haje
daga lokacin da ya rike ta duk wajen wanda ya kamata an ya kamata a ce ma in dai har matashi ya aka tun shi matashi matashi in zai aure mace zai ya tsara wai ita ɗan mace ya ne ake rainanta fatan ta yi kyau yaya ne ake rainanta jikinta kasar jikin gaɓoɓin jikin ta ya rika tafiya daidai gwargwado yaya ne ake rainan ƴa mace ta samu natsuwa a cikin rayuwa to idan dai har namiji zai auro mace ya samu mata da natsuwa me ya samu mata da natsuwa abubuwan da take buƙata daidai gwargwadon a jinin shi yana bata to zai samu mata da natsuwa za su zama matar mutum ya kike a halayya idan har ya samu mata da natsuwa wajen ciyar da ita daidai gwargwadon a jinin shi bisa abin da ya mace take bukata to zai samu mace da kyau a wurin gaɓoɓin jikinta
to da kwanciyar hankali
to da kwanciyar hankali idan kuma har ya samu mace da kwanciyar hankali wajen shayar da ita kurus da gani yake fatar da lokacin ma da zai rikice ta zama kwanan shi ma bai sani ba saboda haka ina kira ga matasa su sani cewa wannan tarbiyya da sanin ya kamata shi ne babban foundation tsakanin mace da namiji ta yanda zai kasance ya mai da ita kyakkyawa daga baya sai kuma jami'in a mata su kuma yan mata daga lokacin da aka ce wani ya zo yana son shi za a ce farkon abu mu da abin da ake tambaya gaskiya da yake da karatun boko ba yayi yawa ba za a ce a wani makaranta yake islamiya ko allo ilimin shi za a fara tambaya to sannan kuma gidan su tun da an san shi wa gida babban gida ne masu mutunci su suke sa yayansu a makaranta to amma yanzu shi ma wannan ya juya ba a duba ilimin yaro ba a duba da tsohon shi ba a duba su wane ne abokan shi abin da ya kamata fa a fara dubawa shi ne to a yanzu sai a duba a ne yanzu farkon ma tambaya ke nan farkon tambaya ke nan a ne yanzu wallahi ya zo ne a wutar akwalan mota lalle ya rai yaki kamanci ya zo a mota
wato ba ajinta bane
ba ajinta bane to sannan ko bayan haka kuma sai a ce aikin ne yake yi da an ce yana aikin banki ko kuma yana aikin abin da sai a ce gaskiya ina nake muna to a ka ta samu dan gidan mutunci ne ba ba ta samu mai tarbiyya ne ba ta samu mai addini ne ba ta samu mai babban mota ne kuma mai babban gida kuma yana aiki a Amurka
kuma zai kai ta shan aiki
kuma yabo kuma zai kai kuma da wannan fadayin da ƴan mata suka rabi an tuda shi yanzu in dai har saurayi suka ci a gaban mota ne ku sha asiri ku sha goga da sauransu shawarar da sauransu to ya fito ma miki komai alhalin a lokacin da ake zoye na yana ana bukatar duka zauna ku kai yanki kai shi wane ne da ya zo shi wannan din nan ke ku da kai shi ke wace ce wanda na zo wuri ku kai ji halin juna a sai a lalace a kan kotse-kotse da tarbatarce da faɗaɗe-faɗaɗe ta nan ne ma hankali zai gushe ma ba za a taɓa gani illar juna ba saboda ana cikin jin daɗi na duniya amma ko ana cikin zama da jin tsoron kawai tare da kwanciyar hankali za a fahimci waye da waye za su haɗu shi wannan aure
Karima kina bijin a wanda Hajjia ta faɗa kan maganar yanda ake yin bincike kafin a yi aure ana ki mahangar da me ya kamata a ce an sa wa ido
bincike a cikin aure abu ne mai muhimmanci domin idan aka rasa binciken shi ne ake samun matsala yanzu idan ka je kotuna ka ga mata barkatai an yi saki me yasa ba a yi bincike ba saboda lokacin da yaro ya zo nema kamar yanda waɗannan ƴaƴana suka faɗa sun ba su duba abin da ya kamata su duba ba sun bar duk wani abin da ya bambanta na al'ada da na addini duka an bar shi su kawai abin da suke fama su duba kyale-kyale me ta aje me ta wannan kamar yanda na yi wani bayani cewa idan mutum ya zo neman sai ya ce shi yana son mace take away wanda iyayenta sun gama mata wannan kin da shi ba ruwan shi da bincike
me yake nufi da take away
take away ita ce wanda iyayenta suka gama wahala da ita suka kai ta makaranta ta gama degree sai degree kuma aka sama mata aiki wanda idan ta zo gidan shi kawai shi amfanin zai ci iyayenta sun gama wahala shine suke kira da take away
to komai an ga hada
komai hada ga an hada aure ire-iren wannan suke so ba ruwan shi tana da tarbiyya ba ruwan shi tana da addini ba ruwan shi tana da kama kai a wani irin gida ta fito ubanta wace da nafas na duniya ta san daga ranshi idan dai har za a bashi a to shi zai yi alfahari da irin wannan yarin ne idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarɗa a cikin shi
wato saboda ba a yi bincike ba
saboda ba a yi bincike ba ai sai bincike ne yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefe na addini yana da kyau a yi bincike ne to duka yanzu sai muka bar shi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara 25 zuwa 30 bata samu miji ba to dan haka kun aka tsaya bincike zai gudu to ne maka sai abin cike kawai da yazo sai a ce fito shi kuma kawai yana ganin maka man da ma an gaji da ita shi ma sai fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko kuma a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka yazo ya ce yana sanya ne a ce ku je ku sulhu ta kanku ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganar aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi maganar aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka waye kan mu kenan a cikin mun samu ci gaba na ne hakari jiya da mutum ya zato sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasanta wancan yar gidan wani ya zo ya gudu yar gidan wani ya zo ya gudu dan haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ba ana nufin mai kuɗi bane ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shine mai kalma ɗaya wanda idan ya ce wanda in ya ce eh to eh din ne idan kuma ya ce a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana mata kadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba dalili sai a ce ai ta kadari ne amma kuma aka duba gidansu sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shirye ita ma mata kamar yadda malama ta ce namiji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi a mai auren kila zai zurhunta ya daidaita amma duk yanzu sai muka bar wa'annan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba an ce din ta ada lake ga ana cewa saboda tsarin bincike sai kiga ba fulata ne ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsi su ba fulata ne saboda ne ne saboda a tafi daidai a samu daidaito to yanzu duka sai aka bar wannan lake ga an ce gidan mahota ba sa auren yar kaza ba sa auren in gidan mahota in gidan kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in ya zo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aikin su duka ba wannan kawai da ya zo dai fito
wato bincike shi ne rasa
cikin shi shi ne ne rasa amma kamar su ƴaƴan da suka yi bayani suka ce su aka ga ƴan faran fuska yace fara mata komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi da kin gani ita kuma yarinya na ce idan suka ga ƴan babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu na wanda muka fi su shekaru muka fi su hangen ne kuma muka fi su tunani domin shi aure ana yin shi ne har abada abada ba ana yi bane ku jinke ku ga in kin gaji ki dawo jiri ki canza miji a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai ba a kai gaba.
Madalla, idan kuna biye da mu tallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata, ita ce Linda Umaru, wata mace 'yar arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Ta kuma bayyana wa mata da ke da sha'awar yin sana'a yadda su ma za su kai ga nasara.
Sai shawaran da zan bayar shi ne, idan ka kama sana'a guda ɗaya wanda ka san cewa yana ɗan biya maka bukata a lokaci kaɗan, ka tsaya a kan guda ɗaya. In ka tsaya a kan guda ɗaya nan kana bi shi daddaki shi kana bi shi a hankali da yardan Allah Ubangiji za ka samu nasara a ciki. Damuwan da muke samu shi ne idan muka zo muka fara ɗan wani ɗan kasuwanci ɗan kaɗan ko mun samu ko ba mu kafa kasuwanci da kyau ba ko ba mu je mun yi takardun da ya kamata kasuwan nan ya kafu da kyau ba. Muka fara samun wayansu problems daga wurin gwamnati ko kuma daga mutanen da suke maka aiki suka ga mutum ya janye. The biggest thing shi ne register ka samu takardun da ya kamata akan kasuwancin da kake idan ka tabbatar akan cewa wannan kasuwancin abinda kake yi za ka yi shi. Ka tsaya akan layi daya. Rashin tsayawa akan layi daya nan yau in ka fara wannan gobe ka ɗauko wani jibi ka ɗauko wani kafin kankarar shekara ya riga shige da yawa baka gane kan wane ne kake ba sannan kuma ba kasuwan da zaka fara da baki da damuwa duk kasuwancin da kake yi akwai frustration da farko ana kaiwa da hankali ne lokacin damuwomin da yake zuwa da farko da kana an gina shi kadan yana tafiya sama nan damuwan yawa suka ga mutum ya suke yake ba zai yi ba amma ka tsaya kai da roƙon Ubangiji Allah zaka samu nasara kai
haka yake to mutanen mu na gida fa kina magana ne kina nan Amurka to a gida wadanne damammaki kike akwai da kike gani ko anan ko kuma a gida da zai amfani ne sauraro mata da suke kusan sai a ce wadansu ba su da jari ko kuma suke zaman kashe wando a gida
ni tun da nake gida koda nake na Najeriya ne na gidan kamar zan yi kasuwanci because tashuwa na tashi da na sai da yaryau ne na sai da fanke ne na sai da kofi na sai da abubuwa da yawa kofin gidanmu na je university ma na je na sai da nake jin saro ko yin gun sai da cikin ɗakin da nake na fara sai da kayan sayarwa sawa abinda nake son bada shawara shine kai kokari ka goda abu guda daya baka goda ba ka zauna kana ta magana kan cewa kai ba za ka yi ba ka goda abu guda daya nan ka fara goda shi da hankali za ka samu kanka kai gaba yanzu kamar su tuya a gida kamar yin su kofi da yin su masa wayannan kasuwancin da na san cewa mata da yawa za su yi kenan idan ka dauki kasuwanci dafa abinci ko kuma na tuya kofin gida da hankali ka san kankara mutane suna da son cin abinci ba yadda za a ce wai a cikin damuwar da ake ciki yanzu aka bar cin abinci ba za a ci abinci ko ya kai da za a samu za a karya da kosai ko kuma da masa da safe wayannan shi ne kasuwancin da yake da mutum da ko yana cikin kawai ne zai yi wayannan kasuwancin because abubuwan da zaka fara da shi ba zai zama abu mai yawa ne ba daga ɗan da kaɗan kana sayawa kana ɗan samun riba kana ɗan karawa kai kasuwan kankara ka riga ka ɗauko wani kasuwan ka sake haɗawa kai to ni na fara gaskiyan cewa mutane in ka ɗauko kasuwanci komin kankantar shi daga karaminsa da yake girma kafin kankarar kowane mutum a America nan ko a America nan istirin mutane da suke da manyan kasuwanci a America ko duk duniya ma in ka binciki mutane nan sun fara da kaɗan ne so a kurin nan da za ka zauna a kai guda ɗayan nan ka gwada shi ka ɗauki lokaci kar ka sake sa lokaci kaɗan ka ɗauki lokaci ka sa zuciyanka a kai da roƙon Ubangiji Allah zai samu ya taimaka wa mutane su samu su nuna abu kinga kamar dinki kinga dinki abu ne wanda nake ganin yawancin mutane a gidan suka shiga suka samu kansu suna yin dinki ga lokacin sallah ana neman dinki ga lokacin Christmas yake ana dinki mutum ya yi dinki ka na san ko ya aka yi a gida in ka koyi dinki mutane za su nemi taimako a wurinka amma sai zaman to mutane suna zaben irin kasuwancin da za su yi su suna kamar kasuwanci sai ya zama to kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga karaminsa in ka zauna kana bin shi a hankali ko da akwai damuwa a ciki ma nan gaba zai zo girma
to akwai wata kafa a nan Amurka da kike ganin mutanen mu a gida mata za su iya amfana da ita da kika ci karo da ita a cikin wannan sana'a ta ki ko kuma tsawon shekaru da kika shafe a nan Amurka?
Yes, akwai ni a matsayi na faɗin nan. Na san zan samu mutanen da zan iya samun taimako a wurin su da za mu iya samu mutanen da idan suka fara muna so su zauna kan abin da suke saboda su samu su girma da wannan kasuwanci din. So damuwan shi ne wani lokacin ka fara development din mutum ka fara koya mishi abin da ya kamata zai yi rashin a kurin nan shi ne yake kawo wani lokaci. Ni karan kaina yadda nake yin zaka ina da matsayin da zan yi sponsorin mutane in sa mutane a ɗan karamin kasuwancin da za su fara kawa su samu su girma a ciki amma zai zama to mutumin da yake da kuzarin da zai zauna ne a kai ya ga yadda zai samu ya kai sannan kuma idan kai ka fara da kanka in ka sa yadda nake a nan na da mutane na da ɗan connection ɗin da nisan zan iya samu taimako in na fara gaya mutane kan cewa wayannan mutane nake taimakon su a gida ne ina son sa su a makarantar ɗinki ko za ka taimaka ka saya ma wani keken ɗinki ko kuma ka taimaka ma wani yadda mutumin zamu develop ɗin wani na san za a yi wayannan amma sai an samu mutumin da zai sa ran shi zai yi ne.
To kadara akwai wata da take sauraron mu ko kuma waɗansu mata da suke sauraron wannan shirin da kika kwadaita musu ya ne za su tuntuɓe ki in suna da sha'awa?
Za su tuntuɓa na ina da number waya na sunana Linda ne Linda Barnabas ne sunana dama amma yanzu sunana Linda Umaru don san ko don ya ba su numba da su kira ni ko kuma dai za su contacting the Voice of America su sendi information a wurin su ba zan ba da information ne akan make it public.
Okay, to shi kenan. To abin da yake nan shine kin ba mu daman cewa duk wanda yake da sai tuntuɓi wannan shiri na kallabi domin waɗannan damammaki da muke nema da muke bayyanawa kullum da ke nan da mata da dama ba su san da su ba. Mun gode domin wannan tayi da kika yi mana kwaɗaita mana da fatan mata za su samu shigo shirin domin samun amfani.
In Allah ya yarda kofar Allah zai buɗu za mu samu taimakawa da za mu yi taimakawa.
Zan da Umaru kallabin shirin a wannan mako. Uwar gida ga dama ta samu idan kina da sha'awar fara sana'a kada ki bari a barki baya. Ke ma za ki iya shiga shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata.
Gani nan na sake dawowa da sako game da mata. Domin na yi bincike sosai, na yi tankaɗe da rairaya sosai, na kuma gane da cewa mata suna kokari. A gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwarsa. Shi ya sana martaba suna girmama suna ɗaukaka ku mata. Allah ya sa muku albarka. Idan baba ya je daga sannan gida ba abinci, za ka ga mama tana fama ta ciyar da ƴaƴan nan. Ka gan tana sintiri a kan hanya abin tausayi idan ƴaƴanta ba su ci ba. Hankalinta san ba zai kwanta ba. Shi ya sana ba ku suna buldoza na aikin gida. Shi ya sana ba ku suna katafila na aikin gida. Shi ya sana ba ku suna kwamfuta na aikin gida. Alherin Allah na kira ku na tebul doza. Mata kuna kokari, yau ina ce da ku buldoza.
Muna godiya ga wakilinmu Binta Ibrahim da kuma dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.